Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-49 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwarin. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yake muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, yau Alhamis 12 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
An fara taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki tsakanin Amurka da kuma kasar Jamus. Jiya Laraba, China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Amurka ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan 1000 mai ton. Kasar ko kuma majalisar dattijan Island ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan.
To kanin labaran duniya kenan, shugaban Najeriya ya gana da takwaran aikin sa na Afirka ta Kudu wanda ya kawo mai ziyara, inda har aka tattago batun kisan da ake wa 'yan Najeriya a Afirka ta Kudun.
There have been quite a number of incidents in our country.
Yace ina son in faɗa a nan kuma yanzu cewar waɗannan kashe-kashen ayyuka ne na ta'addanci ko kuma aikata mummuna ko manyan laifuka a cikin al'ummarmu.
'Yan sanda a jihar Adamawa sun fara bincike kan wata sabuwar ƙungiya da ake kira 'Yan Haƙiƙa, wacce ake zargi da jan hankulan matasa wajen yaɗa aƙidojinta marasa kan gado.
Mun sa jami'an tsaron wato na farin kaya su shiga kuma gano mana hakikanin gaskiyar wannan al'amari.
Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alher Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali. Sunana Mahmud Lalo, ina tare ne da sahabu Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An fara taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki, inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus, kasar ta tafi kowace kasa a turai arziki. Kuma wakili a kungiyar tsaro ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Rasha take juyawa yadda ta ga dama. A lokacin wani taron karya kumallo da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO John Stoltenberg, Trump ya zargi Jamus da baiwa wani kamfanin makamashi na Rasha Gazprom damar ya gina bututun mai ta cikin ruwan kasar. Da ta iso gun taron daga bisani, shugabar Jamus Angela Merkel ta ce tana da cikakkiyar masaniya tun tana kyar karama a gabashin Turai matsalar rayuwa karkashin ikon Rasha. Duk da haka ta ce yarjejeniya kan makamashi da Rasha a karni na 21 ba zai sa hukumomin kasar da ke Berlin su kasance karkashin hukumomin Rasha da ke Moscow ba. Ina farin ciki yau sassan Jamus na haɗe wuri guda cike da yanci, saboda haka za mu iya cewa muna da yancin tsara manufofi da shawarwari na kashin kanmu ba tare da shishigi ba, in ji Madam Angela. Jiya Laraba, China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan 1000 mai ton, wato biliyan 200, da ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na baya-bayan nan da ke kara rurutu sabanin cinikayya tsakanin kasashen biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasar tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta China ta ce ko kusa ƙasar ba za ta lamunta da wannan mataki ba, kuma ta halashi takobin za ta mai da martani. Sabon ƙudurin harajin ya biyo bayan matakin farko da Amurka ta ɗauka na aza haraji kan kayayyaki daga China da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50 da za ta aiwatar a rukuni biyu. Wakilin harkokin cinikayya na Amurka Robert Lazier ya ce gwamnatin Trump ta yi haƙuri da kuma yin kira ga ƙasar ta sin ta daina rashin adalci ta fuskar cinikayya kuma ta buɗe kasuwanninta saboda ai gogayya ta zahiri. Maimakon ta tunkari damuwa da muka nuna, sai ce na ta fara mai da martani kan kayayyaki daga Amurka da ke shiga ƙasar, kamar yadda shi Lazigan ya faɗa a cikin sanarwa da ya fitar, inda ya bada bayani ko kuma ya bada sanarwar wannan sabon haraji. Babu wani dalili da ɗaukar wannan mataki da China ta yi, in ji shi. A Island, majalisar dattijan ƙasar ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan. idan majalisar wakilan kasar ta bi saun ta dattijan Ireland za ta zama kasar farko a Turai da za ta haramta kayayyaki da aka sarrafa daga sassa da aka yi wa mamaya sai dai dokar ba ta da goyon bayan gwamnatin kasar. Ministan harkokin wajen kasar Simon Coveney ya ce aiwatar da dokar ba zai zo da sauki ba domin manufofin cinikayyar kasar yana tare ne daga na kungiyar tarayyar Turai wato EU. Ina mutunta wannan majalisa da shawarwarinta amma da girmamawa ban goyi bayan wannan mataki ba. Ministan ya ga majalisar dattijai uri'ar wato kamar yadda ministan ya ga majalisar dattijai uri'ar ta samu kakkausar suka daga hukumomin Isra'ila a birnin Tel Aviv. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ilan ta soki majalisar dattijai ta alan saboda goyon bayan abin da tace kuduri mai cike da hadari na masu tsauraran ra'ayin yakin nema a kauracewa Isra'ila. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen na Isra'ila Emmanuel Nashon ya yi gargadin cewa dokar za ta iya yin nakasu ga matakan diplomasiya na neman wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Wani jigwa yankin Falastinawa Sa'ib Erekat ya yi marhabin lale da labarin daga Ireland ya kira shirin a zaman mataki na nuna bajinta. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Pakistan ta dauki dawainiyar wani taron da ba safai ake yi ba a jiya Laraba inda shugabannin hukumomin leken asiri daga kasashen Russia da Iran da China suka hallara domin su tattauna kan yaki da ta'addanci da kuma hada kai musamman sun mai da hankali ne kan samun gindin zama da kungiyar ISIS take yi a kasar Afghanistan wacce yaki ya daidaita. Majiyoyin gwamnati a birnin Islamabad sun tabbatar wa muryar Amurka cewa mahalarta taron sun tattauna dalla-dalla kan irin matakai na haɗin kai ko kuma gwiwa domin hana magoya bayan kungiyar 'yan ta'addan ta ISIS da ke Afghanistan yin barazana ga iyakokin ƙasashen hudu. Taron na ba saban ba ya kawo shugabannin hukumomin ƙasashen waɗanda hare-haren ta'addanci daga ISIS ka iya shafan su kai tsaye. Ko da shike taron bai auna wata ƙasa ba kamar yadda wata kirza a kalla. Majiyoyin sun jaddada cewa a yunkurin da suke yi na kau wato suna yin wani yunkuri na kau da duk wani tunanin cewa hada kai da Russia da China da Iran na iya zagon kasa ga kokarin Amurka take yi wanda daidaita al'amura a Afghanistan. A Jamus wata kotun kasar ta samu wata yar kungiyar rajin wariya ta Nazi masu bin tafarkin Hitler da laifin kashe-kashe har goma kuma kotun ta yanke mata hukuncin daurin rai da rai bayan da aka kwashe shekaru biyar ana wannan shari'a. Matar mai suna Beer Sheep ita ce ta ƙarshe da aka sani a zaman ƴar ƙungiyar da ake kira National Social Underground Group da Turanci. An same ta da laifin kashe bakin aure tara, takwas ƴan ƙasar Turkiya, ɗaya kuma daga ƙasar Girka da kuma ƴar sandan ƙasar ta Jamus. Ta aikata waɗannan laifuffukan ne tsakanin shekara ta 2000 zuwa ta 2007. Masu gabatar da ƙara suka ce ra'ayinta na wariya ne ya kaita ga yin waɗannan munanan laifuffuka.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi bakuncin takwaran aikin sa na Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da harkokin cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Bayan ganawar tasu shugabannin biyu sun amsa tambayoyin yan jarida a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi a jiya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Umar Faruk Musa daga Abuja.
A lokacin da suna ganawar da manema labaru, shugaban Afirka ta Kudu ya bayyana wurin amsa ta tambaya game da kashe-kashen da ake zargin 'yan ƙasarsa suna wa 'yan Najeriya, cewa wannan lalura ce ta ta'addanci ko kuma aikata babban laifi, amma ba magana ce da wai ana kashe 'yan Najeriya domin 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suna ƙyamarsu ko kuma suna da wata lalura da su ba.
There have been quite a number of incidents in our country.
Yace ina son in faɗa a nan kuma yanzu cewar waɗannan kashe-kashen ayyuka ne na ta'addanci ko kuma aikata mummuna ko manyan laifuffuka a cikin al'ummarmu da muke sa ido daga ɓangaren cewar aikata miyagun laifuffuka ne da 'yan Afirka mu ta Kudu suke yi wa waɗansu 'yan Najeriya da ma sauran 'yan wasu ƙasashe na waje. Don haka ne gwamnatin Afirka ta Kudu take ɗaukar matakan cewa ta tabbatar da ta gudanar da cikakken bincike. Ta gano kuma ta hukunta duk waɗanda suke da hannu a wannan aiki na aika-aika wanda yake neman ya kawo mummunan fahimta tsakanin al'ummanmu. Yana mai cewa dokar Afirka ta kudu ba ta wasa ko kaɗan wurin tabbatar da ta hukunta duk wani wanda aka samu da aikata babba ko kuma ƙaramin laifi. Shi kuwa wurin amsa tashi tambaya, shugaba Muhammadu Buhari an nemi ya yi bayani ne ko lokaci ya yi da zai rattaba hannu na wani ƙuduri na cinikayya da ake ta neman Najeriya ta sanya hannu tsakanta da ƙasashen Afirka, amma Najeriya aka ga ta yi ƙememe ba ta rattaba hannu a kai ba. A gurin amsa tambayar, shugaba Muhammadu Buhari sai da ya fara da ba'a, inda yake cewa:
I'm very careful about what I sign, whether it is my checkbook.
Muhammadu Buhari ya ce, ina taka tsantsan gurin rattaba hannuna ko a littafin kuɗina na banki ko yarjejeniya musamman ta ƙasa da ƙasa. Kamar yadda shugaban Afirka ta kudu yake ce mana, muna da lalurori bai ɗaya irin na rashin aiki ga matasanmu da kuma talauci ga al'umma da kuma duban hanyoyin da za mu bi domin kawo sa'ida ga al'ummanmu. Amma ganin cewar sha'ani na kasuwanci idan aka buɗa shi zai iya sanya namu masana'antu su ƙuntata ko kuma al'umma mu sarasa wasu ayyuka na muhimmi da za su yi domin yaƙar talauci da kuma samar da aiki gare su. Yasa muke hattara kada mu buɗe wata kasuwarmu da za ta zo ta mamaye Najeriya ta yadda masana'antunmu da sauran ɓangarorin samar da ayyukan yi za su ƙuntata. Amma nan ba da jimawa ba idan aka warware irin waɗannan matsalolin, in ji shugaba Muhammadu Buhari, to zai gaggauta wurin rattaba hannu a wannan ƙudurin.
I will soon sign it. Thank you very much.
A yanzu dai shugabannin guda biyu sun ba da tabbacin cewa wani lokaci a wannan shekarar shugaba Muhammadu Buhari zai ziyarci Afirka ta kudu domin sanya hannu a kan yarjejeniyar da za a tsara ta ƙasa da ƙasa domin duban hanyoyin da za a bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma duba hanyoyin da Afirka ta kudu za ta shiga wurin maganar haƙan mai ko kuma sarrafa shi a Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Manufarmu a nan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma ba.
To a gaida Umar Faruk Musa. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a Najeriya ta kaddamar da bincike kan bayyanar wata sabuwar kungiya mai suna Yan Haƙiƙa a jihar, wacce ake zargi da jan hankulan matasa wajen yaɗa wasu manufofi marasa kan gado. A farkon makon nan ne dai aka yi ikirarin cewa rundunar sojin Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta fitar da wata sanarwar bayyanar 'yan kungiyar. Daga yau ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
To don yin gaskiya wannan batu, na koji ta bakin wani malami a Gurore inda 'yan kungiyar suka zauna kwanaki, ko da yake bai so ambaci sunansa ba. Ya ce yanzu babu burbuɗinsu a garin kamar yadda ake yayatawa biyo bayan an karar da jami'an tsaro da aka yi.
Eh to su 'yan aƙidan nan kansu 'yan haƙiƙa, tare da cewa mun san ba sa kan aƙidar haƙiƙa, wannan alawar su ba suke nufi da haƙiƙa da shari'a. Wato yadda abun yake, ka san yadda masu iya magana suke cewa dama, duk inda ka samu mutanen kirki za ka samu banzaye, za ka samu kuma duk inda ka samu mutane wanda suke ba na kirki ba ko wasu watakila na kirki a cikinsu. A yadda ya faruwa nan Gurore gaskiya ne, wato aƙidarsu ba kawai nan ba, duk inda suke bayyana suke da'awarsu kamar ana shaida musu cewa ba sa kulawa da sallah gaskiya, kusan ba sa yin ta ma. A haka nan wasu su za ka ji suna shan giya da kuma mu'amala da mata. Waɗannan guda uku musamman su ne manyan wato alamominsu da inda
su. An ce an samu ɓullansu a nan a Gurore, kamar ya lamarin ya kasance kuma ya aka yi suka shigo.
A yadda ya faru a nan Gurore gaskiya ne, sun shigo ta hanyar bakunta zuwa ga wasu makarantu da da'awar kamar karantarwa ko shiryarwa. Kamar nan dai Gurore wasu ne da suka zo, ko wani ne da ya zo daga jikin Numa. Haka dai rahotanni da muka samu ya tabbatar cewa daga Numa ya zo da wannan aƙidar tashi. Aka haɗa su da hukufa kuma aka ja kunne su, aka lardun su, ma sun bayyana tubarsu daga baya. Kusan yanzu wannan aƙida babu ita a Gurore, alhamdulillahi.
Yanzu haka hukumomin tsaro a jihar Adamawan sun ko baza komansu domin binciko yayan wannan kungiya tare ko da gargaɗin jama'a da ake sa ido. SP Usman Abubakar shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya ko bayyana irin matakan da aka ɗauka a yanzu.
Mun sa jami'an tsaron wato na farin kaya su shiga kuma gano mana hakikanin gaskiyan wannan al'amari domin mu magance ta, kuma mu ja hankalinsu, kuma san wani irin aƙida suke da shi. Ka san kamar yadda kowa ya sani, haka ko kuma irin rashin bi kadun irin koyarwan da suke da yake sa wasu matasa suke bijirewa, to ba za mu kasa guyuwa ba, muna nan mun sa ido kuma za mu nimi domin mu tabbatar domin kawo yanzu da muna jin kamar jice-jice ne, to amma mun riga mun sa mutane duk inda suke mu gano su kuma mu gayyace su mu ga wani irin aƙida suke da shi kuma wani irin addini suke koyawa mutane.
Idan mako za a iya tunawa ko a shekarun baya an taɓa samun ɓullar wasu 'yan wata ƙungiyar a ƙauyen Mamukan da ke ƙaramar hukumar Jada, lamarin da ya kai hukumomin tsaro da Remikiya a wancan lokacin tare da rusa wuraren ibadarsu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Tumar Alagai da Ibrahim. A Najeriya har ila yau hukumomin kasar sun kaddamar da wani kamfe wanda zai yaƙi masu ɗabi'ar yaɗa labaran bogi musamman ma a kafofin sada zumunta. Ministan yaɗa labaran ƙasar Alhaji Lai Muhammad ne ya kaddamar da kamfen ɗin. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani daga Abuja.
A lokacin da yake jawabi, Lai Muhammad ya ce,
"The Vanguard newspaper reported that..."
Misalin labaran ƙarya shi ne wanda wata jaridar Vanguard ta ce hukumar zaɓe ta ƙasa ta gano cewa hotunan yara da ke kaɗa ƙuri'a a lokacin zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Kano ƙarya ce, kuma an yi haka ne domin a ɓata sunan hukumar. Layi ya ƙara da cewa,
"Gory pictures from other lands."
A ƙoƙarin ci gaba da haddasa fitintinu da ɓatanci a jihohin Plateau da Benue tsakanin al'umma, an ɗauko hotuna daga wasu ƙasashe ana yayata su ta shafukan sada zumunta na Facebook da WhatsApp da Twitter da gangan saboda a rurrutu wutar fitina a ƙasa. Wasu 'yan majalisar ƙasa sun nuna goyon bayansu ga wannan yunƙuri.
Sunana Harubu Shehu Salir Rijau, ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar ƙaramar hukumar Rijau da magama a jihar Niger. Da abubuwa da ke faruwa a cikin akan maganar labarin bogi gaskiya yana ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsaloli a Najeriya, saboda mutum ne zai zanna yayi amfani da ra'ayin shi ba tare da ya samu sahihancin wannan labari ba. To gaskiya idan za a ɗauki mataki da zai rage ko zai kawo ƙarshen wannan abu, to ina tabbatar miki za a samu ci gaba, za a samu zaman lafiya.
Sunana Honorable Engineer Abdullahi Umar Faruk, majikiran Gwandu. A wannan abin ai abin da ya kamata a ce an yi ne tuntuni, sannan kuma ina ganin waɗanda ya kamata a ce ma sun ba da gudunmuwa ga wannan al'amarin da gwamnati ta ɗauko su ne su 'yan jarida.
Ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Abdulwahid Odushile ta ce a halin yanzu tana ƙoƙarin haɗa kai da mahukuntan ƙasar domin ganin an yi amfani da dokoki da ake da su wajen hukunta duk wanda aka kama da laifi. Madina Dauda, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Abuja, Najeriya.
Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah.
Ka gaida Madina, waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, inda gugu ke cewa karfe 1 dare ne da minti 18. Yanzu ga shirin domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Wannan shirin da ake magana na shi wannan ciyawar a doka, abinda suka aka bayar a dokance a rubuce cewa kan yaran makaranta suna cikin stakeholders na tafiyan nan, iyayensu suna cikin stakeholders na cikin ciyawar nan, communities leaders wato masu unguwanni da
shugabannin al'umma,
yawa su ma suna ciki, manoma su ma suna cikin stakeholders na tafiyan nan, akwai su masu aikin gikin biyar, akwai kuma malaman makaranta wanda ya haɗa da himmarsa. Amma abinda ya faruwa a yanzu ɗaliban ko ba su abincin ake yi.
Masu sauraron, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya, bakin namu sun bayyana matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ga jagoran namu Mahmud Ibrahim Kuri.
Akwai mazargin da ake cewa akwai makarantu misali watakila na bogi a cikin tsarin nan. Ban sani ba ko kuna ku binciken ya gano haka.
To da farko dai bari mu fara mai da martani game da maganar shi headmaster. A sashi akwai dokar da suke cewa a wannan shirin abu suke cewa standard rules, wato wasu ka'idoji da aka shimfiɗa ma shirin. A sashi na ƙarshe wato na fa sun faɗi cewa su headmasters za su shigo da su ne a matsayin waɗanda za su dibiyar lamarin, wato a matsayin monitors abin da suka faɗa kenan. Inda an kanto tun abin da suke cewa su, wato we expect adequate feedback from the class teachers, head teachers, parents on issues that border on non-compliance with the program. Abin da suka faɗa kenan, kake malamai sun shigo, headmasters sun shigo, amma idan sun shigo din an ce su wannan ina za su ba da korafin cewa kaza da ake baya mana dadi, babu wannan gurin.
Kamar yadda dai yanzu headmaster shi yake faɗa cewa kamar an ba su da hannun dama ne an kwace da hagu?
Yawwa, an ba su da hannun dama an kwace da hagu, da haka ba su da komai a ciki, wanda tunda su wannan yaran ɗaya ne a gurinsu, su ne su kula da su ko kafin a kawo abincin ko tun kan a fara shirin wadan yara yaran su, da ka suke cewa akan wannan abun, da ka dole a shigo da su. Sannan game da abin da shi wanda jami'in bibiya na wannan shiri ke faɗa cewa ba a yi, na ji da ƙarshe yadda cewa a rubuce ne babu a cikin sashi na ba cewa suka yi su a wannan standard rule din, babu yaran da za a sanya mu abinci akan takarda ko akan takarsa ko wani abu kwancin wannan, amma hakan yana faruwa a sai dai in shugaban makaranta ne ya tsaya cewa ba isa a masa wannan ba, in dai ba a shigo da su ba to ba yadda za a ce wannan ba a sanya musu abinci a wula, tunda mu mun bibi lamarin mun ga da suke ake zuwa musu, mu real abu ne muke da su, hujjoji ne ga su a taka hotuna muna da su yadda ake zuwa wa yaran nan abinci. Wani yaron kana zuwa ajin sa yana ganin abinci zai fara fallo chafin da mahaifin sa ya sa pow ya fallo shi a zuwa buda zuwa masa abinci, me sanya saboda a ce gwamnati ta siya musu kwanukan da za a sanya musu wannan abinci, ko a ce su wani masu kawo abincin dole su kawo wannan kwanukan, to da sai mu ci fallilai alham. Kuma sannan game da makarantun da ake cewa makarantun bogi, tabbas akwai makarantun bogi ko a nan Kano akwai makarantun da gashi a rubuce da ita a ciki an babu ita a aikace,
ko binciken kuma
babu binciken muna kuma gani kenan dai kenan. Sannan magana akwai ranakun hutu, ranakun hutu da wato gwamnati ke warewa cewa ranar kaza ba makaranta, kudin da aka ware na cin abinci a wannan ranar na makarantun ba sa komawa gwamnati, su waɗannan masu aikin wato contractors sun ko vendors sun su yi yake kudin wato matsayin kamar wadi sun samu ta gara fasa. Sannan magana bibiyar lamarin gwamnati da ke yan bibiya kamar da shi Malam Abdullahi ke fada, Malam Abdullahi Jafar cewa su ne yan bibiya na shirin su, amma yan bibiya ba za su taba zauna a ce wai ina biyan ka albashi ba, kana mun bibiya da haka za ka dinga yin abin da nake so ne, amma ka ɗauki independent ɗin bibiya ka ga labari a baka hujja, wato ɗan ƙungiyoyi ya kamata a shigo da su a ce su ma suna da cikin ɗin bibiya za su taimaka musu ga wannan gwamnati.
To amma wannan magana kace ko da an ɗauki waɗannan masu zaman kansu ɗin su ma abiyansu za a yi, don haka watakila idan abin da zai hana su irin su Malam Abdullahi misali su aikin sai da kamata magana biya ce, su din ma akwai yiwuwar su ma ƴan kungiyoyin da za a dauka ƴan independent din a ce wannan abin ya taka rawa.
Abin da ke faruwa su kungiyoyi inda zaka ba su dama su bibi lamari to su faɗa ma gaskiya abin da ke faruwa, misali ba barin magana abin da muke mutattauna akai nake ba, satin da ya wuce na je wani kawai bibiyar wani shiri da aka yi na Sibek Matching Grant Project a wani kawai naira miliyan 22 na je nema na wani gida da aka yi tun 2015 na neme shi na rasa ko bulu ba kai ba, na je na sami ES din karamar hukuma na ce masa
wadda education secretary
ce min yake yi ai an kai bulu din kaza kaza an yi aiki ma tun 2015, na ce Allah ya sa da wakilin ka muka tafi dan dokar gamban, na ce kai mun daddage ya ce yalla bai gaskiya hukuma a gurin nan, abin da ya faɗa masa kenan. Ya ce a ji a kira ta kai kalo visa wato jami'in shirye-shirye na ofishin TO, aka kirawo shi ya magana ginin mu na guri kaza, ya ce yalla bai min yi sai dan wannan wata bar shi din da kare ko gamba na tafi da shi, ni dan independent da zuwa ci abin mutun din mu tafi da shi, sai yake cewa gaskiya fa ba ai wannan ginin ba, da muka je makarantar nan ajujuwa guda biyu ne a makarantar sai office ne da master kuma can cikin daji nomadic school ce a ciki, kuma amma sun zo sun ce an fitar da yaran miliyan 22 ta bata, amma wa zai faɗa musu gaskiya babu mutumin shi wannan ya sun kira yake to yanzu ya kamata a yi, akwai wani bukata wani abu wato ina da wata bukata wanda abu zai iya yi zai biya ni kuɗi rubuta cewa an yi wannan abu, nace ni da kungiya nake ko kungiya ce mai license a duniya baki da haka ba zan yadda ka bani wani abu cewa rubuta dole rubuta report, babu wannan makaranta babu wannan ajuwa da aka yi, an batan ajuwa guda hudu da batan bohol guda daya da batan bandakuna guda biyu, ni zan rubuta wannan ba abin da ya faru, amma idan jami'i ne na bibiya na ofishin gwamnati da su hada baki ne a bashi so da yan uwa ne
in to amma akan wannan magana da muke tunda akwai zargin cewa an rubuto su ta makarantu ma ba su kuma an shigar da su su can gwamnatin tarayya an mika kuma suna sakin kudade kun bincika wannan kuna da misali irin wannan
eh akwai guda daya a Kano wanda har yanzu shi muna son wato akwai abin da ake kuyi fada ko yan jarida wato kamar fair hearing ka ba kowa dama sai fada abin da shi jami'in shiri na wannan cewar wato Abdullahi Yawu Yanshana har yau bibiyar sa muke mu samu daga gurin sa mujiya ya san da wannan abin idan ya sani da wannan abin yake faruwa to ga dole mu zarge su da wannan abin amma in dai bai sani ba to shine musu uzuri mu ga musu mi highlighting din cewa wato tabbatar muke akwai wannan matsalar ya kamata su yara amma ka
ma'ana kawai so kuke ku tabbatar daga gare shi in shi bai sani ba kenan bai da hannu
yauwa abin da kike son fara tabbatarwa kenan ka bangaren sa abin da muke tsammani a yadda aka rubuta cewa dalibai irin shi wanda kike musu prefect a makaranta su ya kamata a dinga fara su guraba abincin amma ba sa shiga cikin wannan daya iyayen yaran ba wanda ya san abin da ke faruwa a makarantar kila in yaran sai ya zo ya ce a yau mun ci ta tsotse hais abin da
ya ta zo zai
wato shinkafa jalof wani abin da isa mu kenan sannan community leaders din wato irin wato shugabannin al'umma mai unguwa malaman addini su ma babu su a aikace ba a sanyawa da su ba
kawai dai duk wannan jerin mutanen a takarda ne kafin ka ci gaba malam Sani kamar ya bujiro da abubuwa da yawa watakila a takarda fa kuna cikin tsarin nan kuma kai dazu kana ga ya mana fa ba ku da masaniya da sauransu ba a sanar da ku bane cewa kuma kuna da ruwa da tsaki misali akan harkan nan ko kuma a'a an sanar da ku abin ne misali yafi kalfin ku shine sa kuka zuba ido
to abinda dai mu muka sani a tsari na aikin gwamnati ba aikin gwamnati da baki mato duk sanda za a yi wani aiki ya shafi makarantarka to za a aiko ma da circular
a rubuce
a ce ma ga abin da za a yi ga kuma kai hurumin ka dan ma kakka shiga hurumin wani to kaga a ka'ida tunda ake faɗa ciyar wannan to ya kamata a ce da za a fara tafiyar da nan a aiko mana a rubuce tunda waccan ta state har kundi ne da mu na tsare-tsaren yanda abubuwan suke
Nan zamu dasa aya akan wannan batu da fatar hukumomin da abin ya shafa sun ji kalubale da ake fuskanta yayin gudanar da wannan shirin da kuma shawarwarin da masu sa ido a shirin suka bayar za a kuma dauki mataki domin ganin hakata cimma ruwa yanzu madadin bakin namu Comrade Tahir Mahmud Sale jami'in kungiyar Bridge Nigeria Initiative BNI sai kuma Malam Sani Rabiu headmaster a makarantar Jambulo ta Kano da kuma Abdullahi Jafar daya daga cikin rukunin jami'an da aka dauka domin sa ido a shirin sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa a nasarar wannan shirin alheri a madadin su duka ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
kuma da yanzu kuma ga labarai a takeice
an fara taron ungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus kasar da tafi kowace kasa a turai arziki kuma wakili a kungiyar ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Russia take juyawa yadda ta ga dama Jiya Laraba China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirye wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar kan kudi dala miliyan 1000 metan wanda ya shafi dubban kayayyaki a wani mataki na baya-bayan da ke kara rurutu sabanin cinikayya. A Ireland majalisar dattijan kasar ta zartar da wata dokar da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan.
Thomas Waro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana zamu dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da al'umar Jos ta Arewa jihar Plateau saboda rasuwar Alhaji Sala Hassan da Alhaji Ibrahim Cidawa da kuma Malam Adamu Begu dake layin Audi waɗanda dukkanin su Allah ya warasuwa a jiya da fatan Allah ya musu rahama. Yanzu madadin shi Sahabu Imam Aliyu da ya tani gabatarwa da Solomon Abo da ya taimaka wajen hada wannan shiri baki ɗayansa. Sai injiniyan mu Daryl Smith da ya daidaita mana sautukan Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.